kashi karu 30 ko wani abu makamancin haka da zarar kin hau rusawa da kin samu juna biyu ma zai sallame ki za a rage na yawa kuma daga nan zai rage wanda zai ji ko mata rasa ba kuma su ba makin yawa ya zai fi kuma yanzu kuma to kun ga irin matan da suka yi karatun zamani ake amfani da su ta irin wannan hanyar ko wani laji zai sa ki zama sakataren sa a kamfani yan an yi waya ke za ki amsa ki kika iya magana mai daɗi wanda yan an fara waya ake ba su a janye zai ajiye ki duk a wannan matsayi idan shekarun suka wuce kuma ya gama da ke sai dawo wata haka yake lokacin da ya riga ya sallame ki ba karatu ki ba fansho dan albashin da kika samu ko ba zai ishe ki rayuwar ki ba kuma ya an riga an moriya rintar ki gaba ɗaya kullum kirki adam da duk kika yi an riga an more ki wanda zai zo sai makilin zai ga abinci a kyauta wanda zai zo sai cingam zai sai dai abinci mutum zai zo sai rosu nan fakiti sai zai zo ya ga abinci a kyauta duk sai kike da musu waɗannan customers din waɗanda suke kangararru mayu mutane na suka zo duk suna ta sayan abu saboda ke da zaran kuma shekarun sun riga sun musu shi kenan an riga an rubu da ke kenan da suke yi wajen ya ce daidai lokacin da kike secondary ko lokacin da kike jami'a abin kika zo kina kan tafi kin rigo dan fayil ɗinki a hannu sai ke mai tallar gyaɗa ganin ke ga jahila mai tallar gyaɗa sai da ke san ba za ki zo nan gaba ki tallar maki za ki tallar cin jamke ba kuma ce ba tallar mace ba yahudu ya riga ya gama da mata a duniya ba wanda ya zalunce su yi cuce su wallahi irin wato yahudawa da turawa sun cuce mata in za a yi tallar cin dam mace za ka gani in za a yi tallar makin suzuki mace za ka gani tallantaya mace dai za a yi tallantaya da ita ko mai za a yi tallar talabijin da rediyo za a yi tallar giya ko wuski da mace za a yi ko mai dai ne shi ke na amme da mata yan talla irin yadda suke kyamar wata yan tallar gyaɗa yan tallar goro ita kuma ta zo ta zama yan tallar taya duk iliminta da komai da basiranta idan saboda lokaci ya yi za ku gane cewa babu cin karo da juna tsakanin karatun zamani da kuma rayuwa ta addini da dama daga cikin yan uwa mata waɗanda suke da ƙananan shekaru suna ganin cewa shi karatun zamani kamar su tsara ne dole sai an fito fiki fiki yanzu idan kika sanya hijabi sai ki kasa cin mas sai ki kasa fahimtar chemistry in kin sanya hijabi sai ki kasa fahimtar physics sai ki kasa fahimtar mirare komai za ki iya karantawa hijabin ba zai hana ki karatu ba wa amma sai shi ɗaya kyarda muku kamar shi karatun boko ke kunshe da wannan fitsara ce gaban karatun boko da kuma fita a fito fiki fiki ko su maza wanda za su yi aski na gari kamar kan shi ɗan mutum ya aski nan wurin ya aski nan wurin ya bar nan a tsaki a gashi abin nan duk wannan ba shi ne boko ba kuma yin wannan baya sa ku iya boko ba su irin wannan masu ne ma ba sa cin jarabawa a makaranta wannan ba shi ne bokon ba waɗansu ne suke yau daga mutane sai su nuna wasu kamar shi ne ilimin zamani inda za ka yi ilimin zamani sai ka zanto mara kunya sai ka zanto fiki fiki a kan ta tuma kamar ifritu haka kuma ita ma mace ce in za ta yi ilimin zamani sai ta bar kanta gaba ta a buɗe ta bar jikinta a buɗe tana hayaniya a ganta da wannan to wai tana karatun zamani kenan irin wannan ba ka iya cin jarabawa sai dai faɗi da fasikan malamai yan uwansu su dinga ba su likitin jarabawa ira abin da ke faruwa ke shi ke nan sun gawa makaranta ke biki iya turanci ba ke biki iya girki ba ke biki iya kiyamun laili ba ke biki iya alhakumin ta kasur ba ke biki iya arba wani hannun ba haka sun taso a haka kuma shekarun na nan da kin ke 25 30 shi ke nan duk wani wanda ya kawance da ke da yanzu idan ya binci kaucewa zai koyewa zai to saboda haka ya kamata su gane wannan su gane cewa akwai bukatar a samu mata masu tsoron Allah wanda za su kawo canji dangane da halin da yankunsu mata suke wallahi tallahi ana zaluntar mata sosai da sosai wani lokacin sun san masu zaluntar su wani lokacin sun san masu zaluntar su akwai yaudara salo-salo da ake yi wa mata a cuce su a damfare su ayi amfani da kurufinsu kuma Allah ya da su a wulakanta da su. Sannan akwai kuma waɗanda suke a gargajiyance can wanda suke rukun aure ruko na wulakanci na tursasawa na mutuncin mata. Sai kasance ta ko'ina ba su ji daɗi ba. In ta wuri wanda bai karatun zamani ba ta ji daɗi ba. In ta wuri wanda bai karatun zamani ba wanda kuma ba ta ji daɗi ba. Ta ko'ina ana azabtar da ku ana wahalar da ku. Ba waɗanda za su iya taimakawa ku fitar da cikin wannan tsangin da kuke ciki sai ku ƴan uwanku ma suka fahimci addini suka fahimci rayuwar yau. To su ne za su rinka taimakawa wajen wayar da kan ƴan uwansu mata wajen yin rayuwa ta addini. To don saboda haka wannan shi ne wannan ayar. Aya ta uku ta ƙarshe ko da jika kun ba mu kai ƙarshen martan ba. Yudunina alaihin min julawi bihim. Allah ce zalika adna an yu'rafna fala yu'tayni. Abin nan da aka ambata na cewa ku sanya hijabi idan za ku fita kuma aka faɗi siffofin hijabin da ake bukata adna an yu'rafna wannan shi yafi kusantar da a gane mata a kan titi ko dai ba zai za a fitar da su ba wato a gane mace ta gani ko ya idan mace sai shiga ta kamala ko fa su kina jin tsoronta don ba san me za ta yi mata da martani ba shigar da za ki yi shi ne zai bayar da allan talla na gare ki idan kin shiga ta kamala to fa su kina jin tsoro abin da zai dama kokari zai gama ido da ke idan gama da ke ya san wani irin kallo za ki masa irin tasu ce ko kuma ba irin tasu ba ce ba kuna gama ido ke kawar da kai to shi ke nan gaban ka ya faɗi ba zai iya ci gaba ka yi ba amma ya ganki a gudu tun da gare ki ya fara ta yi ya sa rifa shi ne Allah ke zalika adna an yi urasuna falayi uzai wa kana Allah ghafurur rahim. Aya ta karshe shi ne Allah madaukaki ke cewa kullul mu'minat yaghdubna min absarihim wa kullul mu'minat ku fadawa mu'minai mata yaghdubna min absarihim kullun karin sai idanun su abin da yake nufi din sai idanu ba wai su yi wa kansu majin tuni su rinka tafiya ido a rufe ba a'a kada su yi kallo kallo na sha'awa ga wani namiji sai ga wanda yake akwai igiyar aure a tsakaninsu da juna. Duk wanda babu igiyar aure tsakaninsu da juna ba a yadda ba su kura masa kallo kallo irin wanda ke dauke da sha'awa shi ne abin da yake nufi yaghdubna min absarihinna wa yasadna furujahunna kuma su kare mutuncinsu ba sai ba a yadda su aikata alfasha ba wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa la yubdina zinatahunna kar su bayyanar da adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana da kansa ba a duniya ba wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin kuma lalle ne su lullufe gyalansu ko mayafinsu ala juyubihinna kan kirjinsu ma'ana idan sun sanya gyale a ka to ya kasance kuma an rufe har kirji da shi har wuya bai fita ba wala yubdina zinatahunna kar su yadda su bayyanar da adansu illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu. To Allah ya magana ado har guda biyu a cikin ayar sai ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su bayyanar da adansu sai abin da ya bayyana da kansa nan kuma ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kar su bayyanar da adansu sai ga mazajensu da sauran waɗanda za a ambata a baya. To lalle akwai bambanci tsakanin ado na farko da ado na biyu. Kudin da ado na farko yake nufi wala yubdina zinatahunna kada su bayyanar da adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana ma'ana idan za su fita kar ya kasance sun fita da tufafi wanda ke ɗauke da ado illa ma zahara minha sai tufafin da dole ne bayan da za a yi mace ta fita sai ta sa shi ma'ana in mace ba za ta fita ba sai da tufafi to ya kasance tufafin ba mai ado bane ba wanda yake bayyana da shi da kansa. Ado na biyu da ya ce wala ya bugina zina ta hunna kan su bayyana tsadansu wannan ba ado ne na tufafi ba ado ne da ya ce ko wani sasanni na jirgin jikin mace ko wani ɓangarori na jikin mace sai ya ce illa bi bu'ulatihinna sai ga mazansu aw aba'ihinna ko kuma ga iyayensu maza aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma ga iyayen mazajensu surukanta kenan surukin ki na miji ba dole bane sai kin hijabi a gaban sa ko abna'ihinna ko kuma ga ƴaƴan su da cikin su ba ne suke ba dole bane mu mutunta hijabi a gaban sa ko abu la ibu wula fi hinna ko kuma ga ƴaƴan mazan su wato mijin ki na da sa wannan dan ai muharrami ne gare ki ba dole ne take hijabi a gaban sa ba ko ikhwanihin ba ko kuma ga ƴan uwan su kamar wanki ko kalifi ba dole bane mu tafi da hijabi a gaban sa ko bani ikhwanihin na ko bani akhawatihin na ko bani ikhwanihin na ko kuma ga ƴaƴan yayyan su ko ƴaƴan kannan su ko bani akhawatihin na ikhwan yan uwa waɗanda suke maza akhawat yan uwa waɗanda suke mata yarki ko kanwarki in tana da ta wannan dan ba muharramin ki ne bai halatta a wurin ki ba dan haka ba dole ne sai kin hijabi gaban sa wanki ko kananki namiji in yi rarga wannan dan muharrami ne gare ki don haka ba dole bane sai kin hijabi a gaban sa ko nisa'ihinna ko mata dangin su yan uwan su mata ba dole bane ba a gaban iyar uwarki mace a ce sai kin yi hijabi daga ke sai mata ko daga ke sai iyar uwarki mace ita kadai ba a cewa sai kin sanya hijabi to amma wajen wannan nisa'ihinna da aka ce yan uwan su mata to shine a nan gurin malamai suke cewa abin da ake nufi da ƴan uwansu matan ya zanto musulmai ne amma in a gaban kafira ce sai ki yi hijabi in a gaban mutum ce wanda take ba musulma ba sai ki yi hijabi mace musulma ruwa ki take ba dole sai ki mata hijabi ba ko ma malakat aymanuhun ba wajibi bane mu mace a ce sai ta yi hijabi a gaban bawan ta namiji in tana da bawa bauta kuma da ka'idojin da suke tabbatar da ita a shari'arci ko wittabi'ina ghairu ulil irbati min ar-rijali ba dole bane mace ta yi hijabi a gaban mazaje attabi'i da ghairu ulil irbati waɗanda suke zuwa gida bara ko neman taimako irin dattijan nan da waɗanda ba su da sha'awa game da mace ya kwamji ya ma daina tunanin mace abin da yake so a ba shi kuma ya tafi irin wannan ba dole bane sai mace ta yi hijabi a gaban su aw tajlil alladhina lam yadhharu ala awratin nisa ko ya ga kanana waɗanda ba sa iya gane kyawu ko rishin kyawun mace wanda ba za su fa ko da ta yi musu wani kallo su ba za su fahimci wannan yaran da wannan kallon na ta ba yara ne kanana ba su da wayo sosai to irin wannan ba dole bane mace ta yi hijabi a gaban su سؤال الله ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن كافم جيتن أتكيتما لم يسنى كسا ولا كرمتي دندن الصورة إن قوان بصورة متالي حرق داقوكو ولا كرمتي أشانن تبنبضى جنب سكبا محرمان كبا waɗanda a shari'ance ya halatta su aure ta ba wata alaƙa ta jini alaƙar da kusancinta ke haramta aure tsakaninsu alaƙar ta da su kada su ga ko ina a jikinta sai kewayen fuskar kafafukan hannunta ka'ida ne wannan alaƙar mace da mazajen da suke ba muharramanta ba ne mazajen da suke ya halatta aure guda na tsakaninsu to lalle kar su ga ko ina a cikin ta in ban da ke kewayen fuskar ta sai ta fuka hannunta haka kuma sauran ƴan uwanta haka kuma mata waɗanda suke ba musulmi ba su ma kar su ga ko ina a cikin ta sai kewayen fuskar ta sai ta fuka hannunta kun ban shi wannan da kyau kashi na farko kenan sai alaƙa ta biyu alaƙar mace da danginta makusanta waɗanda ba ya fi yiwuwa aure guda na tsakaninsu kamar alaƙanta da babanta wanta ƙaninta ɗan wanta ɗan ƙaninta waɗanda zai ɗaya ta zana to waɗannan inda mutu suke suturcewa a jikinta tsakaninta da su shi ne daga abin da ya shafi wuyanta zuwa wuyoyinta babu laifi don mahaifinta ya ga dakin ɗanta ko ya batun tsayar hannunta ko ɗanta ko wanta ko ƙaninta ko ɗan wanta ko ɗan ƙaninta don ya ga dakin ɗanta ko don ya ga duk dai waɗanda suke haramun ne su aure ta wannan nan dan tabar gashinta a gobe babu komai, dan tabar kukar hannunta a waje a kodinta a waje babu komai. Ina fata an fahimta waɗannan bai halatta ko wato don wannan shi ne iyakacin abin da yake abin nan shari'a ta haramta kirji zuwa duk da shafi gwiwoyinta. Amma abin da ya shafi alaƙar ta tsakaninta da mijinta, to wannan shi miji ba a yi masa hijabin komai ba. Wannan shi ne fa'ida ta shari'ar musulunci. Don saboda haka abin da wannan aya da take ɗauke da shi kenan, tana cikin alaƙa ne tsakanin mace da waɗanda suke wajenta. Da Allah ce wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wala yadribna bi arjulihinna, bai halatta wa mata su rinka buga kafafunsu da juna. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, domin a gane abin da suke koyewa na ado. Wannan aya tana magana ne akan wata ɗabi'a da mata suke a lokacin jahiliyyar farko. Idan mace ta yi ado za ta wuce tsakanin maza kuma tana son a ganta, to suna sa waɗansu ƙarasa, waɗansu nan munduwa a ƙafarsu, nan ƙafar hagu da kuma ƙafar dama. Idan ta kusan zuwa inda maza suke sai ta bugi ƙafar dama da ƙafar hagu, ƙarfan ya yi ƙara an awayawayo a ganta. To sai ayar ta ce wala yadribna bi arjulihinna, su daina buga ƙafafunsu da juna. Biyu ulama ma yukhfi min zinatihin, don su jawo hankalin mutane a ga abin da suka koyi da ado. Aka ce bai halatta su yi haka ba. A yanzu ina jin da ya mata ba sa sa irin wannan mundayen a ƙafa a nan wajenmu. To amma dukkan abin da zai wakilce shi, abin da zai zanto ya jawo hankalin mazaje zuwa gare shi lokacin da yake kan titi, to ga halatta kamar surutu, ko matan da suna tafiya suna surutu aiki tsakaninsu da juna, suna motar haya suna surutu, ta fi kowa raɗaɗi. Ita mace a motar haya tana bai wa dukkan mazan da ke cikin motar labari, ita kaɗai ta zama gidan rediyon Kaduna. Kowa ita yake saurare da ji, mai take cewa ne, ta yi fi surutu za ji ba ji, a duk wannan bai halatta ba. A kowace da suke da gidajencin da ma suna cikin motar haya, yaro zai kuka yana son mama su fito suna ba shi nono a cikin motar haya. Sun tsabar gidajenci da ci baya irin nata, to duk wannan bai halatta ba mata su yi irin waɗannan al'amura. Saboda haka karki zanto mai surutu a kan titi, sannan kuma idan za ki fita karki sun yi turare, turare sai a cikin gida zai ki son tsakanin ki da mijinki. Bai halatta ba mace za ta fita ta sanya turare. To da haka wannan ya kamata don mata su kula da shi. Hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya mawa Muslim ya rawaito ko wani fa yana cewa akwai waɗansu nau'ika guda biyu na ƴan wuta har yanzu ban gan su ba, amma ni gaba ne za su faru. Annabi ke faɗin haka a lokacinsa, yace sinfani min ahlin nar lam arahuma qattu, kala biyu cikin ƴan wuta har yanzu ban fara ganin su ba. Kashi na farko yace mutanen da za su ɗauki bulala suna bin mutane suna tudukansu su rike bulala kamar jelar shanu, suna bin bayan Allah suna tuzurta musu inda suna zalunta su. Sai malamai suka fassara wannan hadisin da cewa su ne azzaliman masu mulki, waɗanda za su sace ku gaggalawa karrab su zama su. So waɗannan da su aka fassara hadisin, annabi ta zamanin shi babu, amma kuma za su gona gaba. Nau'i na biyu daga ciki nisa'un kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilati la yajidna rihal janna wa inna rihaha la yujidu min masirati khamsmi'ati aam. Kashi na biyu su ne nisa'un kafiyatun ariyat, mata waɗanda suke kafiyat ga su da tufafi a jikinsu, ariyat amma kuma tsirara su. Tufafin bai wadatar ba, bai kai irin tufafin da ake bukata mace ta fita da shi ba. Za a gansu ga su da tufafi amma kuma tsirara su. Ma'ilatun min ilat, ma'ilat suna tafiya suna canza tafiya, suna canza salon tafiya kafin ta yadi zari ta canza salon tafiya sau biyar ko sau shida. Mumilat kuma suna koyawa wajen fiyan wansu ba ta irin wannan tafiyar. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ila, sannu kura fulan sai kawo nan su kai kusa to zaura ku ne ne an tattara gashi ko an yi nan biki ko an yi nan biki sauransu ko a tattara shi a yi gaba da shi irin tattalo da shi ɗan ke koyawa mata na fita ta zamani sai annabi ce la yajidu mariha aljanna ainihin aljanna ba za su ji gaba وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام كيشن الجنة كما أنا جنسا فكان من تحريطا تكسير الشيء كرا تريبيا وما ذاك إذا كيشنسا سسو ولن بذات ذي كورا تكسير الجنة تلك كرا تريبيا وأن ولن ما بذات ذي با يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وإننا في جمعنا حديث وكما كنيه في آية التي تشير وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا يدوا على الله جبادة إياكم منيك لعلكم تفلحون دومينكم سامر بوسع جبان الله تعالى جفع جند ذا أفقاء واندي شاتي مذاكو واندي أسماكا أو جمع ذي لكي أخوا أوناكي سفع أكي فقاوة مطمع جند أكتن ذيكي سيشي تذكر أبينا سبيه شرع saboda gyaran anan da yake idan mutum bai gyara ba daga nan gurin rayuwarsa ta duniya idan lahira a haka to babu wani umuri da zai gabatar ma Allah a gobe kiyama idan saboda haka wannan shine bangare na farko da ya ko wannan laifi ku ga na tabbatar da ku ji bai bangare na biyu na jihadin nan domin shi kansa wannan ba a gama shi ba da haka muke fadakar da yan uwa mata kan cewa lallai daga cikin ku a samu waɗanda za su zanto a kubarta ba kuma a samu waɗanda za su zanto suna haskakawa sauran yan uwansu mata fitila suna wayar musu da kai ta fuskar addini su wayar musu kai game da rayuwar addinin musulunci don su dace da kwalalan sun yi kira zuwa ga alkhairi alhamdulillah a halin yanzu akwai ci gaba kwarai da gaske idan an kwatanta da shekarun da suke wucewa baya ko wace shekara sai kaga an samu ci gaba ana karatu za ka ga mata ana kiyamun lalle za ka ga mata kuma ga wani waɗanda za a bi ƙungiyoyin mata haka waɗanda suke waɗansu ayyuka na addini waɗansu su buɗe makarantu waɗansu su buɗe cibiyoyi irin na koyar da ƴan uwansu mata yaki da jahilci su san ilimin zamani koyar da su ilimin addinin san ibada koyar da su waɗansu sana'o'i na hannu waɗanda suka dace da rayuwarsu da mata saƙa ɗinki da sauran waɗansu al'amura amma har yanzu wannan ɗin ya yi ƙaranci ƙwarai da gaske akwai buƙatar a samu mata waɗanda suke masu himma a cikin ku akwai wanda suka yi karatun zamani sosai kuma suke da fahimtar addini kyakkyawan fahimta to ya kamata su taimaka wajen wayar da kan yan uwansu mata ta irin wannan fanni ya kasance an gyara rayuwar gaba daya ta tafi a kan addini da yake bukata babu yadda za a yi cikin kare tarbiyya a kowace ƙasa a duniya inda mata ne suka bayar da haɗin kai wajen gyaran tarbiyya ba domin su suke tare da yara kowane lokaci alaƙar su da yara ta fi alaƙar yaro da mahaifinsa mahaifi wani idan ya fita da safe kafin yaro ya tashi daga barci ba ya dawo wa gida kuma sai yaro ya yi barci ba ya safe yaron su bai bi shi ba saboda haka bai san me ake ciki ba kowa sai idan ta san abin da take yi tana da ilimi za ta san cewa ya za ta fitar wannan yari mai zanto ba a na gari a nan gaba saboda haka nake kira da babban murya ga yan uwan mata da iyayen mata bisa da kowa su zage don su kwarai da gaske wajen kokari da tabbata addini idan kina aiki a wani wuri a wata ma'aikata ko kina koyarwa a wata makaranta ko kina zaune a wani wuri ya zanto cewa ke ce sauran yan uwanki mata za su ga abin koyi tare da ke wajen gaskiyar wajen rukun amana wajen shiga ku kike na tufafin nan saboda a nufin sun ce duk wanda ya kira ya dan uwanki zuwa ga alkhairi yana da adadin ladan mutanen da suka bi shi akan wannan alkhairin ko su ne saboda haka yanzu ci cewa an yi koyi da shi akan wannan a bangaren maza akwai abin da ya kamata in nasihanci yan uwa maza a kai dangane da rayuwar mata. Ubangiji Subhanahu wataala ya saukar da aya a cikin Alkur'ani suratul Nisa. Babban dalilin da yasa aka saukar da wannan aya ko sura shine don kare haƙƙin mata sakamakon zalunta su da mazaje ke yi a tun da can a lokacin jahiliya. Irin yadda su mata suka riga koyi da matan jahiliya na da, har yanzu kuma akwai irin maza da suke koyi da mazan jahiliya na da. Yadda aka yi amfani da wannan sura don magance matsalolin da, aka kuma za a yi amfani da wannan sura don magance matsalolin yau. Akwai koke-koke da za ka rinka ji daga 'yan uwa mata dangane da mazajensu, wanda kuma za su tabbatar cewa gaskiya ne. Bincike ya nuna dama daga cikin wannan koke-koke gaskiya ne. Mutum ne ke tare da mace sun tana yarinya, sun zo sun yi aihuwa uku, hudu, biyar, shida, to kuma da nan sai ga wata matashiya 'yar bana bakwai. Saboda haka sai auro ta, sai yake jallazawa wannan bala'i kuma. Yana jin kunya da ke zai sake ta, amma zai takura ta da gangan har sai ita kanta ta gwamnati kiɗa da karatu. Ya zanta cewa ba shi ne sake ta ba, a ita ce ta ne ma. Da an yi magana ta yi take ta ne ma. To kuma musifa yake mata har ta ji ta cewa gara ma a sake ta mata huta. Wai don saboda me? Kwakwa na biyu sun tufa. Waye ya tufar da ita? Kai da kanka. Kai ne ka haifar mata da dukkan wannan tsufan da take. Yara sun yi mata yawa. A sanadiyarwa a sanadiyarta. Duka tunanin ke ma ba za ka koma haka ba za ka tsufa. Akwai wanda za su ɗauki lokaci da mace. Musamman waɗanda suke da hali manyan jan boko da ɗan kasuwa, waɗanda suke da hali su ɗauki lokaci da mace ɗaya biyu su ce uwar yaransa gaba ɗaya. To yanzu kuma an samu daula, an samu rayuwa mai kyau, to sai a samu yarinya ƙarama 'yar bana bakwai sai a tsirka ita amfani da wannan ta zuwa fati. In za ki fati sai ta zaci, in za ki waje sai ta zaci. Kuma ita ba a rabon gida, ita wannan kawai ka'ida ne, wato akwai wanda idan mana da mata sama da sai ɗin baya rabon gida sai inda ya gida ba ya je. Wai ya raba kwana ce wanta kwana biyu wanta kwana biyu babu wannan raba. In ta gida ma ta zanta, in ta gida ma ta tafi, ta kuma gudar Allah tana ganin ta fi 'ya'yansu biyar 'ya'yansu bakwai in ta tafi ma ina za ta. Kila mahaifinta ya rasu, ga yadda rayuwa ta yi tsada yanzu, idan aka ce ta koma gida. Kuka wani ya ce zai ɗauki nauyin abincinta sau uku, sabulun wanki da sabulun wanka kawai ya ce ta wahala. Ko mara imanin da zai saki mace ta tafi da yara biyu ko uku, kuma ya ci zuwa kuma ya ci taimaka a wajen gudanar rayuwar waɗannan yaran, karatunsu da tarbiyyarsu. Duk akwai mazan da suke irin waɗannan, ya kamata mutum ya ji tsoron Allah game da irin waɗannan. Zalunci ne babba mutum yake game da matarsa. Idan har kana ganin akwai wani abu take a waje da yake burge ka, ka zo ka samu matar mai gida ku fasin ta. Wance kin ga kana ganin fa akwai abubuwa da nake gani a waje suna ɗaukar hankali da ke a gida ba ke yi. Kai ne za ka kawo sabulun wanki, kai za ka kawo sabulun wanka, kai za ka kawo turaren wuta, kai za ka kawo turaren shafawa, kai za ka kawo atamfa, kai za ka kawo abin da yake bukata na kayan ado ka ce a rin taimaka. Ka ba ka kayan tebul ka ce gashi daga nan zuwa karfi in ji wani irin gyara zan samu ko ci gaba zan samu. Ga abin da nake so in bi tare da ke. Sai ka taimaka mata ta nasihance ta. Idan kuka rabu, 'ya'yanka ne za su samu kansu cikin matsala. Duk irin gatan da yaro zai samu a gidan mahaifinsa matuƙar uwar ba ta nan ba zai ji daɗi ba. Duk irin gatan da yaro zai samu a wajen uwarsa matuƙar ba ubansa ba kuma zai ji daɗin rayuwarsa ba. Idan ya kasance ka suke ta kayan biris da ita, ga yara tare da ta kayan biris da su, wannan yana tasirantuwa a cikin zuciyar yaro ya rinka jin cewa gaba ɗaya ba kamar shi ba ya da gata kenan. zai ga abokanansa na wasa ko abokanansa a makaranta, wani baban shi ya kawo shi makaranta, wani baban shi ya zuwa biya school fees a makaranta, wani baban shi ya dawo da yamma ya taho da ayyukan da lemo da gwanda da ya ji ya turi suna oyoyo oyoyo ya karɓi wannan lokaci da gida, shi ko bai ga ubansa ya zo ba. Sakwaisin da yaro yake ji a wannan lokacin ba ƙarami ba ne, kuma wannan yana haifar da zango na farko na salon rayuwar da yaro zai ɗauka a gaba. Duk abin da ya shiga a lokacin za ka yi wahala cikin shi a cikin zuciyar yaro. Idan ya ɗauka cewa dukkan environment ɗin mutanen banza ne, to ba zai sa fahimtar mutanen kirki ba ne ba a nan gaba. Dan shi a fahimtarsa sun taho suna wasan ƙasa su biyar. Wannan babansa ya zo ya kama shi a guji oyoyo ya raka shi, wannan ya zo shi an ware shi shi ne saboda kama shi kun shiga da shi ba abin da yake jin haushi kenan. So kuma suna ganin aikwa su ne ba san to kai kuma hajjin da ka je can wurin saboda ka samu wata yarinya matashiya ta ɗauke maka hankali ta ɗauke maka cewa so kuma za su muka kwana biyu kuma sai ka yaya. Ka tuna cewa irin taimakon da matan ake maka lokacin da kuke raye da ita. Taimako da agaji da suke maka wajen rayuwa, taimaka abinci, ta kare ka da aka cikin gina ko kula da yaranka. Kamar yadda na buga mana misali a kwanaki, mata Allah ya ba su juriya wajen kula da yara. In ka samu yarinya yar shekara tara, ka ce da ƙannanta guda hudu mahaifiyarta za ta asibiti ta ji ta dawo a ce na zama ki wannan yaron guda hudu ki kula da su sun daga kike a ƙarfe biyu na rana yarin yadda kake tatar za ta iya rufe yaran nan hudu kai musu abinci kai musu wanka ta sharewa wannan majina wannan ya yi fukari ta canja masa wando wannan ya yi menene sai har mahaifiyarta ta dawo cikin kwanciyar hankali yarinyar ta riƙe wannan yaran. Amma a ce a madadin yarinyar a kawo ubansu ɗan shekara 50 shi zai rike wannan yaran guda hudu uwar ta tafi asibiti za ta je ta dawo. Wancin ya yi amai, wancin ya yi fitsari, wancin da ci kofin koko ya watsa nan, wallahi sai mutum ya hauka ce kafin warta da sai kanka ya kusa bugawa. Kare sai ya ba ku wanda ke faruwa da haka. Allah Allah kace ka ji sai sallama. Kana yin sallama sai to dama an kufi kiran sallama masallaci. Dan da ku yi na duba gogo. Sha biyu yana duba gogo masallaci zan ci. Sauri yake ya ga jikin ta buga. To sai ka tuna cewa a kullun haka kake tare da shi. Kai yanzu awa biyu ka kasa yi tare da su wannan ƴaƴan kuma naka ne. Wani kusurin da na jikinka wannan yayan ka kasa yin awa biyu da su ita kuma a kullum haka take tare da su kuma yadda kake so ka taitaye ka a ta taitaye su haka kake kai ma kuma za ka zo wai kuma ka langabe kuma ka taitaye ka duk ka so ka kula da su wai kuma kai ma ka kula da kai kuma kana son kowanne a yi shi 100%, a yawan ku 100% kuma kai ma bangaren ka a yi 100%, ba za a yi yi ba sai ka yi adalci ka kwatanta in ka ku barwa yara ado za ka yi sai yanzu za ka fita ka sa ka yarda ka sai sa an baka yaro ki kuma shi da koma ka za in aka rike ma shi ana kana rike shi sallar maka fitari sai ka ta haka ba sai kun sai shi wai kai ba na ka bane wani gugai zo ki kai kudai sai to ko da fitarin da komai za ta sa a jikinta yana kuka yana sa maka yawo duk ba ta damu ba hankalin ta ba kwantawa sai ya shiru kuma duk wa za a wa gafan sai yaron ya girma ka zanto kai ne uba ko aka rabu ma da shi jira ka je ka kwato shi da gida da karfi sai an ba ni gara ko sai mutum ya rinka adalci a cikin rawar da al'amura kullum idan ka da haƙƙin ka a wurin mata kace kana so ko kuma ka tuna haƙƙin ta a wurin ka in akwai abin da kake bukata game da wurin mace kai kuma ka tuna bukatar ta game da shi shi ita bukatar ta game da kai ta biya ko kuma kai na ka kawai kake so bukatar ta biya ba ka son ta biya duk abin da kake bukata a wurin ta tana bukatar makamancin wani abin ko rufin sa a wurin ka yadda aka wajen fita maka haka aka wajen fita maka to duk wannan yana cikin ababen da ya kamata mutum ya kula da su a rayuwar sa yau sun ya kasance an saba tsawa mata matsalolin da suke ciki amma in mutum ya ce zai je wa kullace-kullace ga wance ganin wance kuma zai wulakanta wance ganin wance zai wulakanta wance to shi kenan kullum za ka zama zawwa haihuwa ne ba za a ce ba kuma yara ba za su je da tasowa ba kai kuma kwanakinka tafiya suke har za a zo lokacin da za a ga yarinya din da tafi a kai mata tufa ta kai su yara da yajima da kai dama su abu guda biyu suke kula da su ta tufa ba magana kuma ba a da koko gonsu kuma nan ma ba magana idza shafa rasul mar'i wa qalla maluhu fa laysa lahu fi wujuhin nasibu kin da kace kanka ya furfura to kuma take ta take to tun da kun lokacin sai kasance ka tare ne wanda aka taso ta ne saboda haka yin ne na azumi ba zan so in tsoyata mana da yawa ba kuma bisa da dukkan alamu ina gani akwai tangoyi masu tarin yawa nan gurin nake gani ya kamata in dasa aya abinda sun muka fara daidai a cikin maganganun da muka yi Allah su samu ya tsarayya cikin lada kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyara kurakuranmu kurakuran da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana gaba daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu gaba dayanmu mazan mu da mata a gidan aljanna ma annabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel wa assalamu alaikum wa rahmatullah
ya ko kuma zan so da Allah amma na kuma dunya ya
kuma zan fa da sun dawo lokacin da yake magana dan an ci mu hijabi ba zai hana a kasa fahimtar karatun zamani ba sai dai kawai mu da muka tashi a lokacin karatun zamani sai muka aranto har da bi umma su karatun amma kuma dako sabar karatun mai aiki da shi mu zauna da al'adunmu da addininmu a sai suka rinjaye mu suka tuna fara a kan wajen mu dauko karatun sannan kuma tare da dabi'o'insu ɗalibai da suke irin wannan karatu musamman mata wani abu ne wanda ba su da iko a kansa tun da doka ce ta kwaleji ko kuma doka ce ta makaranta wani abu ne wanda mutum da ba zai iya zartar da shi cike da kowace ce ba zai aiki da shi ba sun yi a nan gurin kira ga waɗanda suke da fitowa a cikin harkokin gwamnati da kuma harkokin ilimi musamman musulmi kan su yi tunanin ya za su kawo gyara a irin wannan kuma za a iya kawo gyara ɗin idan ana so babban dalilin da nake so za a iya kawo gyara a wani gwamna daga cikin gwamnatin da suka gabata jihar Kano kafin zuwan wannan gwamna duk ma'aikata mata masu aiki na nasu suna yi ne da ɗan ƙaramin riga wadda take ba ta wuce gwiwa a wani lokacin ta garabin cinyar mace a waje musulma ne ku musulma ce kuma musulma ba haka suke amma lokacin da wannan gwamna ya zo sai bayar da doka ya zama doka ga ma'aikata ma mata masu aiki da nasu na cewa kowace sai ta sanya dogon riga ta kaftani wadda za ta kawo gwiwa da kuma dogon wando ku kaga wannan ba karamin ci gaba ya kawo ba ya sunanta wannan kuma har yanzu ana aiki da wannan duk da cewa akwai fitanannun matan da za a je a ɗinka rigar kuma su ba su yi aka dai ci ba laifin shi wani wannan za su iya mai faɗin kuma wannan su ne suka ga dama suka kare wannan to saboda haka ga samun irin waɗanda suke a cikin kursoshin gwamnati waɗanda za su fahimci addini su gane irin wannan matsalar su sanya baki akwai buƙatar irin wannan wannan kuma shi ne amfanin ka yin ilimin zamani don ya kasance ka yi amfani da dukkan damar da ka samu wajen kaga zama addininka saboda haka ɗalibai mata da suke samun kansu a cikin wannan hali sun samu kansu cikin larura ne larura ba za ta hana ko mai ta kira ga manya ba waɗanda suke da ta cewa a cikin harkar gwamnati musulmi su ga cewa ya za su kawo wannan abin wato juyi ya kasance an samu canji wanda zai dace da mu tsarin addininmu da kuma al'adunmu da ɗabi'o'inmu Allah ya yi mana gaban kanta
wani yana tambaya a kan sauti na kuwa su wanda ya sauti dukkan alamuran da ke yi kuma su ga wanda muna wasa mana a wani mana da wani domin a nan kuma ya da cewa wasu da ta cikin malamai har da kuma daliban a kan yin tsawon yi a wasu hajjin da ake da ba a tsoro a yi masu mara da kowa a kan tsawon tsawon.
Jihadi abu ne mai tsadi kwarai da gaske. Amma Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadith Sayr al-Ibad wanda ya kammala su gaba ɗaya shi da ya kai matuƙa a fagen jihadi. Jihadin farko shi ne jihadin nafs, mutum ya gogar maya tsakanin shi da kansa, ya yaƙi zuciyar shi, ya ci nasara a kan shetaninsa, ya koyi dukkan abin da yake buƙatan ya aikata ko ya faɗa game da addini, ya zanto ya san shi a ilmance. Idan mutum ya san abin a ilmance mataki na biyu ya aiki da shi. Idan mutum ya yi ƙoƙarin aiki da abin da sani iyawarsa mataki na uku, ya yi ƙoƙarin faɗakar da duk wanda ya samu faɗakarwa, makwabcinsa ne a cikin aji, makwabcinsa ne a hostel, ga gadanka, ga gadanki, ɗaki da ya kuke, masallaci da ya kuke sallah, faɗakar da shi irin abin da ka sani na alkhairi ko ka ji an taɓa faɗa. Mataki na huɗu, yin haƙuri a kan duk abin da zai je ya zo yayin da kake ƙoƙarin faɗakar da mutane. Matuƙar za ka ce wa mutane ku bar kaza kaza ba ke ku gyara kaza, to kuma sai sun tsane ka, sai sun yi gwagwarmaya da kai. To a lokacin ka kuma sai ka jure ka haƙura ga dukkan abin da za a faɗa game da kai. Ba iya cewa da ya fike ba don Allah kake ba. Ba iya cewa a shi wane ya fi kowa zafin addini ne, ka kyale wa mu shaƙata. Duk wannan ba zai hana gobe ka sake maimaita gaskiyar da ka sani ba. To idan mutum ya samu wannan mataki na farko, fahimtar gaskiya, aiki da ita, faɗakar da wanda ka samu damar faɗakarwa cikin maƙota, ƴan uwa, dangi, yin haƙuri a kan duk abin da za a faɗa ma sakamakon riƙo da gaskiya, ka gama da tubalin farko na jihadi, ka gama da jihadin cikin gida na karan kanka, sai kuma jihadin waje. Jihadin waje kuma shi ne wato wanda mutum zai fuskanci waɗanda suke ba musulmai ba. Farkon abin da za ka fara fuskantar su da shi shi ne ka musu tallar addinin musulunci, faɗakar da su. Kira su da nuna musu roman da ke cikin addinin musulunci, da nuna musu illar da ke cikin addininsu da suka riƙa suka gada iyaye da kakanni. Wannan nan ka kai sai ka san falalar nakan kafin ka iya tallar sa kasuwa wanda kai sai sai na so. Kuma sai ka ɗabi'antu zina ka ɗabi'unka za su jawo hankalin wanda baya cikin naka ya ga cewa ya dace ke cikin naka. Duk wannan yana cikin jihadi da ake bukata mutum ya yi dangane da abin da ya shafi wajensa. Kuma mutum ya ringa ɗaukan mas'uliya, ya ringa jin cewa shi na jama'a ne kamar da na gabata tun a farkon lakcinsa. Cewa ka ringa jin cewa kai na jama'a ne gaba ɗaya ba na karan kanka ba ne ba. Ba buƙatar ka fi kada mu tafiya ba, buƙatar musulunci tafiya, buƙatar yin wanka musulmi tafiya. Kafin wannan ta biya ko taka ba ta biya ba ko ba. Wannan za ta sa lokacin da kake salunta in ka samu irin wannan tarbiyyar. Ko da ka kammala salunta ka je ka kama aiki ba za ka ɓace cikin taro ba. Lallai za a rinƙa jin duniyarka a kowace ma'aikata kake, a wani kamfani kake za ka zanto tamfar turare ɗan goma.